بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يود رسولنا دري دا عشرين دقاء أشكي وانا لتاتي من البركة رياض الصالحين من إمام يحيى النووي رحمة الله عليه yau 29 ga watan Jumada Saniya hijira ta 1428 wanda ya dace da 14 ga watan 8 a ga watan 7 shekara ta 2007 ta miladiya za mu tashi a babi na 208 a babul hasbi ala salati tahiyati almasjid wa karahati aljulus qabla an yusalli rak'atayn fi ayi waqtin dakhala سواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها تاكي وانا باب شيني باب فأيتر وأكن صلى جيسوا جم صلاتي تحية المسجد صلى ريما مسلاتي جيسوا وكراهة الجلوس قبلها دكما كرهنش متين يزونا قبل أن يصلي ركعتين كافين يصلى ركعتين في أي وقت دخل أقوى اللوكتي يشغى سواء صلى ركعتين بنية التحية ديديني ييوانا صلى بنية تحية المسجد كوكما يايتني أبطأين صلى فرلا كو يايتني أمطأين صلى راتبة كو يايتني أماوة صلى تدبا إنزي كافين يزونا أمطلا شيئين ياي صلى to yayi gaisuwa ga masallaci tahiyatul masjid haka aka kirawo ta tahiyatul masjid gaisuwar masallaci wannan suna ta same shi sunan ya samo tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin abidar kamar yadda yazo a cikin sahih ibn hibban inna lil masjid tahiyya wa tahiyatuhu rak'atan aw salatu rak'atayn maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace masallaci yana da tafiya yana da gaisuwa gaisuwarsa shine sallar raka'a biyu wato kamar yanda idan ka shiga gida zaka yi wa mutan gida sallama zaka gaishe su kace assalamu alaikum to in ka shiga masallaci shi ma masallacin na tahiyatul masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya mata wannan suna wato gaisuwar masallaci wannan taken wannan babin ya kunshi hukunce kamar guda hudu. Hukunci na farko a faɗaitarwa akan yin wannan sallah. Hukunci na biyu, meye hukuncin zama kafin mutum, meye hukuncin mutum ya zauna a cikin masallaci kafin mutum ya sallah ya tahiyatul masjid. Hukunci na uku, meye hukuncin yin tahiyatul masjid a lokacin da aka hana yin sallah, a lokacin da aka hana yin sallah. Hukunci na hudu, idan mutum ya shigo bai yi tahiyatul masjid ba sai ya sallar farilla ko sai ya sallar ratiba ta sallar, wato sallar ratibar sallar azhar raka'a biyu ko raka'a hudu kafin sallar azhar, shin wannan ta wadatar da tahiyatul masjid ko bata wadatar ba? To wani hukunci kuma na biyar wanda yake shi ma yana da rataya da wannan shine, mai hukuncin mutum ya shiga cikin masallaci bai zauna ba, ba da niyyar zama ba, ya shiga masallaci su gaisa da wani ya fito, zai tahiyatul masjid ko ba zai tahiyatul masjid ba, tunda an ce idan zai zauna ne. Waɗannan hukunce-hukunce haka Imam an-Nawawi ya yi taken su a cikin wannan babin, duk da yake asalin littafin littafi ne na bayanin fada'il, bayanin falala. To amma saboda a cikin saboda ya zamanto littafin ba a tawaye shi daga samun fa'idodi ba na hukunce-hukunce na fiqhu, dole yin ishara ya zuwa gare su a cikin taken babin. Wannan Allah ya sa in karanta hadisan, in Allah ya yarda za mu yi bayanin akan waɗannan hukunce-hukunce da kuma abin da malamai suka faɗa a kansu. Hadisi na farko a wannan babin wanda shine na 1151, an Abi Qatadata radiyallahu anhu qala, an karɓi wannan hadisin daga Abu Qatada, Allah ya yarda da shi, yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya kira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, yace idza dakhala ahadukumul masjid, idan ɗayan ku ya shiga masallaci, fala yajlis, kada ya zauna, hatta yusalli rak'atayn, har sai yayi sallah raka'a biyu. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. Sahabin wannan hadisin shine Abu Qatada Rabi'i ibn al-Harith al-Ansari, farisu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ya gwani ne wajen yaki akan doki, shi yasa ake masa wannan lakabi da farisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin al-ansar, ya halarci yakin Uhud da sauran yakoki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana Allah ya bashi tsawon rai, amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sanya albarka a fatar jikinsa da gashin kansa, waɗanda suka ganshi suka ce ya kai ɗanshi, sun ganshi na ya ba mu shekara 70 baya, amma an ka ganshi sai kace ɗan shekara 15 ne, saboda albarkar addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa. Ya rasu, an yi saɓani lokacin rasuwarsa, an ce ya rasu kafin Sayyidina Ali, har kuma Sayyidina Ali ne ya masa sallah, ya masa kabbara 7, ya masa kabbara 7, kamar yadda Sayyidina Ali ya kasance idan mutum ya je yakin Badr in yazo zai masa sallah sai ya masa kabbarori sama da 4, a wata riwayar an ce 5, a wata riwayar an ce 7. To Abu Qatada yana daga cikin wanda aka ruwaito Sayyidina Ali da ya yi masa sallah akan jana'izarsa ya kabbara 7. Hadisan da ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba masu yawa bane, wannan ɗaya daga cikin su ne. Maza'ala sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci, kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu. Wannan shine sigar hadisin, ita ce siga ta farko ta hadisin. Ɗaya sigar, idza dakhala ahadukumul masjid falyusalli rak'atayn qabla an yadkhul. Wannan ce sigar riwayar Imam Malik, duk kuma suna cikin Bukhari da Muslim. Idan ɗayan ku ya shiga masallaci, yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna. An fahimci bambanci tsakanin sigogin guda biyu ko? Wannan sigar hali ce, kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu. Kada ya zauna sai yayi sallah raka'a biyu. Ɗaya hadisin kuma, yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna. Saboda haka an umarce shi da yayi sallah, wancan ko an hana shi ya zauna. Saboda haka idan ya shiga masallacin bai yi sallah ba bai zauna ba, ya yi aiki da wannan hadisi. Amma bai aiki da ɗaya riwayar ba, dinsa idan ya shiga masallaci ya yi sallah raka'a biyu kafin ya zauna. Wannan yana daga cikin saɓani, yana daga cikin macirar da malamai suka yi saɓani akan hukuncin zama a cikin masallaci ɗin. a kafin ya tafi masjid a wanda zai zo a cikin bayanin Allah ya yarda. Wannan hadisin yana da sababi. Abu Qatada al-Ansari wata ran kamar yadda sababin sa yazo bayanin sababin a cikin riwayar Imam Muslim, wata ran ya shiga masallaci sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune da shi da sahabbai, sai shi ma ya zo ya zauna. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ma mana'aka an tusalli raka'atayn, me yana ka kai sallah raka'a biyu? Sai ya ce, ra'aytukum julusan fajalastu, na ga ku kuna zaune ni ma sai na zo na zauna. Sai ya ce, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atayn, in dai ku shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu, har sai yayi raka'a biyu. To da wannan ne malamai suka tafi akan cewar a yana daga cikin wato ladubban shiga masallaci, mutum in ya shiga masallaci ya salla raka'a biyu. Kama sun yi sabani akan hukuncin wannan sallar, wajibi ne mutum ya yi ta, wanda in ya zauna bai yi ba ya saba ma Allah, ko kuma mustahabbi ne. Jamahirin malamai akan cewa mustahabbi ne, bal har wanda daga cikin Ibn Rajab alhamdali rahmatullahi alaihi yake cewa duk wani wanda yake ana ji da shi daga cikin malamai ana karban maganarsa akan haka yake cewa mustahabbi ne, ba wajibi bane. To amma zahirin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuni akan wajibi, saboda haka dole a samu abin da zai dauke shi daga wajibi. Yawanci abin da suke kawowa shine hadisin cewa salloli da suke wajibai guda biyar ne kawai. Amma akwai wani hadisi wanda a da yawa daga cikin malamai ba sa ambatonsa, amma Ibn Rajab ya kawo hadisin shi kansa, kuma ya ce wannan hadisin wato hadisi ne wanda yake bako kwarai da gaske, har yana shakkar ingancin ɗaukaka shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Imam Ahmad ya yi hukunci akan hadisin da cewa karɓaɓɓe ne. A cikin al-ilal na al-Hallal, ɗaya daga cikin almajiran almajiran Imam Ahmad, al-Hallal ya ce Abubakar al-Marrudi, ɗaya daga cikin almajiran Imam Ahmad, ya gaya min cewa ya tambayi Imam Ahmad akan hadisi wanda aka ruwaito ya ambace shi da isnadinsa, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shiga masallaci sai ya yi ihtiba. Al-ihtiba shine mutum ya zauna ya sa hannayensa, wato ya zauna ya tayar da ya miƙar da ya tayar da biyoyinsa, sannan sai ya sa hannunsa ya kama kafafunsa, ya kama sawayensa. An gane yin wannan zama, wanda waɗansu za ka ga kamar waɗansu a ƙasashen Larabawa sukan yi wani irin abin nan, wata irin ɗamara, sai su ɗaure jikinsu in sun yi wannan zaman, maimakon su riƙe ƙafarsu da hannayen. Wannan shi ne ake ce ma zaman al-ihtiba, shi ne aka hana mutum yin wannan zaman idan babu wani abu da ya riƙe gabansa, domin wanda ya zo wucewa zai iya ganin abin da ke cikin gabansa, tunda ka miƙar da ciyoyinka da gwiwarka. To sai ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo masallacin, sai ya zauna kafin ya sallah. Shi Marrudi sai ya tambayi Imam Ahmad wannan hadithin a mahfuzun hu, mahfuz ne wato sananne ne, ma'ruf ne? Ya ce eh, mahfuz ne, na'am. Idan mutum ya shiga masallaci in ya so ya zauna, in ya so ya yi sallah. To wannan hadithin in ya inganta shi ne zai zamanto abinda zai karfafa nuna cewa yin tahiyatul masjid mustahabbi ne, ba wajibi ba. Wanda abin nan a la'alla wannan shi ne ya sa hatta magabata suke saɓani akan to idan mutum ya shiga cikin masallaci, idan ma an tafi akan cewa yin tahiyatul masjid ɗin mustahabbi ne, to zama kafin mutum ya tahiyatul masjid fa makruhi ne ko ba makruhi bane? Tunda ba lallai idan yin sallar mustahabbi bane ya zamanto zama ko makruhi ne, zai iya zamantowa halal. To magabata sun yi saɓani. Abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai shi ne kan cewa ba makruhi bane mutum ya zauna da yi tahiyatul masjid ɗin ba, mutum ya zauna da yi tahiyatul masjid ɗin ba, wato ba makruhi bane, duk da yake yin tahiyatul masjid ɗin shi ne afdal. Wannan idan mutum ya tsaya ya duba ya ga umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, musamman akwai hadisin Abi Dharr da ya zo a cikin Sahih Ibn Hibban ya zo masallaci har ya zauna sai ce masa kai sallah raka'a biyu yace bai bai ta cikin sallah sai tashi ya nuna wato karfin umarnin kan cewa mutum idan ya shiga cikin masallaci din yayi sallah raka'a biyu kafin ya zauna to dan haka na farko mun san hukuncin al-haq kwadaitarwa akan salatu tahiyatul masjid wanda shine ya bayyana daga cikin wannan hadisin as-sahih shine cewa wannan umarni na istihbab ne musamman ayyukan sahabbai da suka nuna da kuma fatuwar a'immatu tabi'in da suka zo baya da kuma wannan hadisin wanda aka bayyana Imam Ahmad wanda ya hukunci da ingancin sa wannan ya sarrafa umarnin zahirin umarni da yazo a cikin yayi sallah in aka wato umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da ko shi muke fada umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wajibi ba za ka tayar da shi daga wajibi ba kamar da shi ya zuwa ga istihbab sai ka samu qarina sai ka samu dalili da ya kau da shi daga wajibi zuwa ga istihbab to qarina shine wannan hadisin da aka tambaye Imam Ahmad ibn Hanbal da yake hadisi ne mahfuz cewa wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna bi tahiyatul masjid ba hakazalika kamar abinda aka ruwaito cewa Annabi abinda yake jiddadin na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a idan ya shigo cikin masallaci hawa minbari yake ya zauna baya tahiyatul masjid dan haka ne ba fa sunnata maliman ba ranar juma'a idan ya shigo masallaci ya tahiyatul masjid kafin ya zauna akan minbari duk wannan sa daga cikin abinda ya nuna kan cewa umarnin aikin tahiyatul masjid ala al-istihbab hadisa istihbab ne ba hatimi bane sai hukunci na biyu hukuncin zama kamar yadda muka ce malamai sun yi tsakani mafiya yawan malamai wanda shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman Madina daga cikin su akwai Al-Qasim ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq da Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Dhi'f da Ibn Shihab Az-Zuhri kuma shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal da matabar Ishaq ibn Rahuya cewa ba makruhi bane mutum ya zauna idan ya shigo cikin masallaci amma ra'ayin Abu Salama sai daga cikin malaman Madina Ibn Abdurrahman ibn Auf shine kan cewa makruhi to shi ma abin da yake kafa hujja za a iya tabbatar da karfin cewa ba makruhi bane shine wannan hadisin da aka bayyana Imam Ahmad na Abu Huraira hukunci na biyu kenan to sai abin da yake tafari'i daga wannan hukuncin idan mutum ya shiga cikin masallaci idan muka tafi akan cewar yin tahiyatul masjid mustahabbi ne kafin a zauna sai mutum ya shiga masallaci sai ya zauna lokacin ta ya kurce ko lokacin ta bai kurce ba bi ma'ana zai iya rama ta tunda an ce yayi sallar kafin ya zauna to shi sai ya zauna bai sallar ba sawa'un saboda mantuwa ko saboda rashin sani ko wani dalili daga cikin dalilai to a nan wajen abin yin sallar tahiyatul masjid bai wuce ba koda ya zauna yin tahiyatul masjid bai wuce ba daga ya tuna ko aka tunatar da shi ko aka sanar da shi shi da dalili ne sai ya tashi ya yi ta dalili shine hadithin Abi Dharr a cikin sahih ibn Hibban da ya zo ya zauna a cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa asallaita raka'atayn kai sallah raka'a din sai ya ce la sai ya ce masa inna lil masjid tahiyya masallaci yana da gaisuwa wa tahiyyatuhu raka'atayn tahiyyat raka'a biyu ce kun fasallihima tashi ka sallace su kaga bayan ya zauna ne sai ya ce masa ya tashi ya sallace su haka dalika hadithin Sulayk al-Ghatafani da ya zo ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana khutba akan minbari sai ya zauna sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a sallaita raka'atayn kai sallah raka'a biyu yace la yace kun fasalli raka'atayn tashi ka sallah raka'a alhali lokacin yana kan khutba saboda ka kaje kenan jamiatul masjid dan ka zauna ba ka kuncewa za ka iya sake yin wannan hukunci ne biyu kenan akwai dalilin da Imam Ahmad ya kafa hujja da shi wajen nuna cewa tahiyatul masjid ba wajiba bace yace inda tahiyatul masjid wajiba ce da za a ce ka wuri shiga masallaci sai da alfara tunda in an ce in ka shiga masallaci sai kai raka'a in wajibi ne in ka shiga masallaci kai sallah raka'a biyu to za a ce ka shiga masallaci kai da alwala tunda ba zai yi ba a ce in baka da alwala kai raka'a biyu dan haka abin da yake mala ya timul wajib illa bihi fa huwa wajib ta wannan bani wannan yayi daga cikin dalilan da Imam Ahmad yayi ishara gare shi sannan yin tahiyatul masjid a lokacin da aka hana nafila nan Imam an-Nawawi yake fi ayyi waqtin dakhala a kowane lokaci mutum ya shiga wanda ke wannan shine mazhabar Imam Shafi kowane lokaci ka shiga masallaci kai ta yatul masjid ko rana za ta fadi ko rana za ta hudu ko lokacin zawali domin anan wajen bigire ne ina fada daliban ilimi a abin nan waɗanda yake ba ka son ba su ka damuwa da sabani ba lokacin da yi mana hakuri akan wannan saboda matsalace muhimmiya tambayoyi suna yawa akan muna da umarni guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowannen sa umarni ne wanda yake mai ganewa am nan aka ce idan mutum ya shiga masallaci ya salla raka'a biyu kafin ya zauna wannan umarni ne zahirin sa a kowane lokaci can ko muna da hadisin da ba aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi sallah bayan sallar la'asar har sai rana ta fadi da bayan sallar asuba da har sai rana ta hudu da kuma lokacin da rana take daidai zawal har sai ta karkata to idan waɗannan nasoshi guda biyu sun yi kyau to sai malamai suka saba Imam Malik da Imam Abu Hanifa da kuma riwayar mashhura wajen Imam Ahmad suka ce hali ya fi ƙarfi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan haitukum an shay'in fajtanibu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastafa inna hana ku wani abu ku bar shi inna uhureku da wani abu ku yi gwargwadon ikon ku saboda haka suka ce hali ya fi ƙarfi tunda hali ya fi ƙarfi kar mutum ya tafi yatul masjid din a lokacin hajji a lokacin da aka hana lafiya Imam Shafi'i shi kuma yace umarni ya fi ƙarfi zai aiki da umarnin sai a ce wato a dinnan wannan lokacin da aka hana sallah mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin ya rama sallar la'asar a ya rama nafilar sallah azhar bayan sallah azhar ya rama ta bayan sallar la'asar saboda haka kenan ya nuna idan sallah tana da sababi za ta yi ta a lokacin da aka yi hani haka dalika ya ce ma Banu Abdulmanaf ya ce ma mutanen Makka kada ku hana wani ya dawaki a ɗakin Allah a kowace sa'a ya ga dama domin me domin sallah da ake bayan dawaki tana da sababi da haka sai Imam Shafi yake duk wata sallah da take da sababi za ta yi ta koda a lokacin hali wannan shine hujjar Imam Shafi to wanne ne ya fi rijayi wannan ya rubar da malamai hatta Imam Shawkani a cikin littafin Sanayyar al-Awqat yake bai taba samun matsala da ta rubar da shi ba irin wannan yake cewa dan haka shi a ganin sa idan mutum ya zo masallaci bayan sallar la'asar kar ya shiga ya zauna a waje don saboda sabani yayi yawa ya kasa rijayar da komai yace kar ya shiga ya zauna a waje har sai lokacin da aka halarta sallah sannan ya shiga lokacin da babu sabani ala ayi hal wannan matsala ce wanda take sabani ya da karfi a lokacin sahabbai a lokacin sahabbai akwai waɗanda yake suna kai suna yin tafiyatul masjid a kowace ta akwai wanda aka rubuto ba sa yin tafiyatul masjid idan a lokacin hali amma idan lokacin da rana ta karkata take daidai faduwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya hana sallah takallas a wannan lokacin ne shi kansa hana sallah bayan la'asar domin a kiyaye kar ai sallah a lokacin haka dalika rana ta kusan fitowa waɗannan lokacin guda biyu sune hali na yin sallah ya tsananta a ciki da haka mutum ya kiyaye nafila a waɗannan saboda tsananin wannan lokaci ko da ba za ta sabab ce domin me domin umarnin na ai nafila din ba umarni ne na wajibi ba kamar yadda muka rinjaya umarni ne wanda yake na istihbab shi ko wancan hali kamar yadda na ji wanda suka halarci karatunmu na umda kamar yadda aka rinjaya sallah bayan sallar la'asar zuwa lokacin da rana ta karkata za ta faɗi wannan sallah a wannan lokacin makruhi ne amma lokacin da ta karkata daidai za ta faɗi to wannan haramun ne saboda an yi nassi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan lokaci ne da mushrikai suke yin sujada ga gumakansu dan haka ba a so ai koyi da su a wannan lokaci dan haka hali din a lokacin hali ne na haramci dan haka mutum ya ni sai idan har zai yi in ya dauke ta ba ta sabab saboda ganin karfin cewar hukuncin ta na istihbab ne to bai kamata ya rinjaye da hukuncin istihbab akan hukuncin haramci ba idan yayi bayan sallar la'asar da har zuwa gabda har zuwa kafin hudowar rana wannan da sauki amma in rana ta yi ba za ta fadi ko ta ne ba za ta fito lokacin da aka tsananta hanyar din to mutum ya nisanci wannan wannan shine abinda yarin jaya gare ni wallahi ta'ala a'lam. Eh hukunci na hudu shine sawa'un sallarat ataini bi niyyati tahiyya, idan mutun ya ruku me mukan yi tahiyatul masjid sai yayi sai sallah ya duruk sai sallah azhar ne sai nafila sallah azhar rakiba raka'a biyu da niyyar cewa wannan sunna ce qabliya ta sallar azhar, ko kuma da niyyar cewa sunna ce qabliya ya raka'a hudu da niyyar cewa sunna ce qabliya ko kafin la'asar ko kafin magriba ko kafin isha, ko kuma ya shiga masallaci lokacin walaha sai sallar walaha. An gane? To wannan sallar walaha da yi za ta tsaya a matsayin tahiyatul masjid ko ba za ta tsaya a matsayin tahiyatul masjid ba? Nan Imam an-Nawawi ya ce sawa'un sallar raka'ataini bi niyyatit tahiyya aw salatil farida aw sunnatir ratiba aw ghayriha. A wajen abinda Imam an-Nawawi ya rinjayar wanda yake shine jama'irin malamai suke a kai kuma shine cewa idan kai sal abinda ake so kai sallar raka'a biyu sawa'un kai bi niyyatit tahiyatul masjid ko kai ta a matsayin sunna ratiba ko sallar walaha ko ma sallar farilla ce, idan kai kai tahiyatul masjid to amma a kallan kai zaman raka'a biyu a kallan da ya zaman to raka'a biyu. An ruwaito daga sahabbai wata kila masu karatu za su gani cewa ana dangana ga sayyidina Umar in ya shiga masallaci baya so ya zauna sai ya salla raka'a ɗaya ya wuce, amma dukkan hadisan ba su inganta ba. Saboda haka wani ya rubu da wannan ya ce ai ana tahiyatul masjid da raka'a tahiyatul masjid annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fala yaji hatta yusalli raka'atayn raka'a biyu a kallu shi na tahiyatul masjid raka'a biyu. To idan mutum wanda shi wanda shi ne hukunci na karshe, idan mutum ya zo masallaci ya shiga cikin masallaci baniya yake ya zo baniyar zama yake yi ba zai tahiyatul masjid ko ba zai tahiyatul masjid ba, ko me yake hukuncin mutum ya shiga masallaci ya fito bai tahiyatul masjid ba duk da bai zauna idan bai zauna a ciki ba? Malamai sun yi sabani, akwai ayoyi daga waɗansu malamai suna cewa makruhi ne mutum ya shiga masallaci ya fito ba tare da ya salla ba. Ha an ruwaito hadisi na Abdullahi ibn Mas'ud amma bai inganta ba hadisi cewa kada ku mai da masallaci kamar wato kamar wajen hira ko kamar kasuwa, mutum ya shiga ya fita ba tare da yayi sallah ba, ko kuma kada kuma ku mai da masallaci hanya da mutum zai kinkare ya tafi ya wata harka ta. To na idan mutum ya shiga masallaci kamata yayi sallah ko da ba zai zauna a ciki ba. Waɗannan malamai suka karfafa cewa suka karfafa wato yin sallah din da wannan hadisin na Abdullahi ibn Mas'ud ko da yake bai inganta ba, amma sai abinda jumhur malamai suke a kai shine kan cewa tahiyatul masjid ga wanda zai zauna a cikin masallaci din, tahiyatul masjid ga wanda zai zauna ne saboda zahirin yadda hadisin yake fala yajli ga wanda ya shiga masallaci dan ya zauna, amma wanda ya shiga masallaci dan ya gaisa da mutane babu laifi a gare shi idan bai tahiyatul masjid ba ya fita yayin tafiyarsa. To a bisa wancan kaulin na farko shine har waɗansu suke cewa ma idan mutum ya wuce ga masallaci idan mutum tunda ana so in mutum ya shiga cikin masallaci a ra'ayin shi sai yayi sallah raka'a biyu kafin ya fita ko da ba zai zauna ba, to in ya zo ya wuce gefen masallaci fa kamar masallaci yana bakin hanya zai tafi harkar sai fita gefen masallaci sai shiga ya sallah. To su dai masu wannan ra'ayi suka karfafa suka ce eh sai kamata yayi mutum ya wuce ta masallaci ta gefen masallaci ya shiga ya sanya cikin masallaci sannan ya koyi ta wajen harkar sa. Sun kana da hasar kawo hadis da ake cewa wai sahabban da aka ruwaito cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance za su tafi kasuwa hanyar su tana da gefen masallaci, to kafin su wuce kasuwa sai su ga masallaci su sallah raka'a biyu sannan su tafi. Amma wannan hadisin bai inganta ba, dan haka a sahih hukuncin tahiyatul masjid da wanda zai shiga ga masallaci ne zai zauna. Sannan kuma akwai batun cewa wanda masallaci inda ake nufi kowane masallaci ne al'innan lil jins ce ba lil ahad ba ce, kowane masallaci inda masallaci ne ba sai masallacin juma'a ba, inda masallaci ne ba musalla ba ba dan waje da aka keɓance shi, ko kuma kamar a ce mace tana da waje da take keɓance a cikin ɗakin da take yin sallah kace in ta zo nan wajen sai ta yi tahiyatul masjid, a ana nufin masallaci wanda ake kiran sallah mutane su zo su yi sallah a ciki, to shine yake da wannan hukuncin sai matsala ta karshe abu wannan ka karawa matsala ta karshe shine tahiyatul masjid idan mutum idan liman yana khutba idan mutum yazo liman yana khutba shi kuma zai tahiyatul masjid ko bai tahiyatul masjid ba shi ba wannan akwai nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir cewa ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutub fajalasa فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ولمتين يازو أشم بخاري ولمتين يازو النبي صلى الله عليه وسلم هنا خطبة في زولة في النبي صلى الله عليه وسلم يوشي مسا أصلى في عمل النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر جيشي كاشي صلى ركعتين أو ذا رواية يوشي مسا أصليك ركعتين كاي صلى ركعتين يوشي يجي تتشكي صلى ولي يوشي وكينا إذا أنا خطبة إذا متين يزو دي صلى ركعتين بل أطيع صريح ما كمان يبغى أشوف صحيح مسلم. ذاك حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا أيمك يزوم صلاة شيء يسأل لي من ينام خطبة وكذا يزور فيها يصلى ركعتين. هذا هو صريح من عمره. سبب عجاء أقوى عند ذكر أجوان جاء حديث النفرق كمان يبغى لما ما لقيه استشاوي. Da suka ce ba a khutba a sallatai yatul masjid din ana khutba suka ce ai wannan mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sai tashi ya salla talaka ne ba shi da kayan cikin mukara Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sai tashi ya salla dan azu mukara da dan mutane su ba shi kaya kuma filan din haka ake da ya tashi din ahda kayanka aka samu wani ya ba shi jawto da mayafi ya ba shi jawto da mayafi ya yafa juma'a da zuwa da yazo sai ba da jautar sai ba da mayafin yarki jautar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi tun da bai wadata ba to saboda haka sai suka ce ai abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya tashi ya salla ba dan tahiyatul masjid ba dan mutane su gane cewa mabukaci ne domin a taimaka masa saboda haka ba za a kafa hujja da wannan hadisin ba a ce kowa idan yazo masallaci zai iya kowa yazo masallaci ne yana mutuba zai tahiyatul masjid wannan ba sahihi bane istidlalin miskin duk da yake wannan waka in ta tabbata da kamar yadda yazo a cikin sunan nisa'i da wadansu gafai na sunna kamar yadda ibnu hajar ya isharar gare shi amma hadisin jabir na sahih muslim na biyun nan da na ambata da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yazo masallaci kada ya zauna in ɗayan ku yazo masallaci liman yana khutba kar ya zauna sai ya salla raka'i kaga wannan umarni ne ga kowa da kowa idan ja a duku in dai yake zo masallaci saboda ka babu zancen cewa ko dan a ganshi a bashi sadaka ne ko ba dan a ganshi a bashi sadaka ba a dan yi dan ibada ne wanda yake wannan shine sahihi a bisa wannan sabani na malamai wanda suka saba a wannan masabar dama Imam Malik ne da Imam Abu Hanifa sune suka saba amma sauran malamai Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i da malaman hadisi baki daya sun tafi akan cewa idan mutum yazo ya samu idan mutum yazo ranar juma'a liman yana khutba to sai ya salla raka'a biyu kafin ya zauna amma sharatinta wal yatajawwaz fihima ya takaita su na'am kare dan nan gobe kara idan a wajen masallaci ne ahsan in a wajen masallaci ne wannan ba zai ba tunda tahiyatul masjid haqqin masallaci ne wajen masallaci ko ba cikin masallaci bane to raka idan mutane da suke zuwa su samu su zo su tawo akan hanya in liman yana khutba su zauna domin nan babu haƙƙin yin tahiyatul masjid a nan wajen ba su shigo cikin masallaci ba tahiyatul masjid haƙƙin masallaci ne in ka shiga cikin masallaci haƙƙin wannan haƙƙin baya ba a sarrafar da shi ko da ana hudubar juma'a amma in a waje ne babu wannan haƙƙin saboda haka haƙƙinka saurara ma hudu ba sai ka zauna ka saurara ma hudu ba haraba ma duk hukuncin ta kenan haraba ita ma ba za ta yi sallar raka'a ba haraba ba hukuncin masallaci ba ce asalin haraba zamanin sayyidina Umar ne ya yi ta da ya ga mutane suna yin hira a cikin masallaci saboda gudun a rinka hira a cikin masallaci a rinka ɗaukaka murya wanda yake bai dace ba sai ya musu haraba suke zama suke hira shi da shansu a masallaci wanda yana cewa haraba hukuncin ta daban da hukuncin cikin masallaci amma wajen sallar jama'a sallar da kai a cikin haraba da sallar da kai a cikin masallaci inda ya zauya haɗe da ita dukkanin su sallar jama'a ne za ka samu ranar sallar jama'a riɗi 27 kamar yadda ya zo a hadisi حديث النبي من قريب إذا هم سند بي وعن جابر رضي الله عنه دك جابر بن عبد الله الله يجده شيء قال يكي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد نازل وجه النبي صلى الله عليه وسلم هنا كم صلاتي فقال سيكي صل ركعتين يصلى ركعتين متفق عليه ولا حديث ما متفق عليه تقول أنا ما أمرني فما كبر يده وانشان حديث النفرقو أكسام أبو اللي يصرف ده أمرني دك وجه شيء هو استخباري حكى ذلك وانه wannan shi ma hadisin yana da sababi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yaki ne wanda a hanya wajen dawowa kusan kun ka abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsira kun Jabir a wata tafiya da akai ana dawowa zuwa Madina Jabir ya sharanta cewa to da sharadi ya Rasulullah zan ci gaba da hawara kunina har da je Madina wato duk da ya zama to naka kuma kai ne ku ci cikin mota a Kaduna tafi da motar ka a Kaduna maimakon mai motar ya karbi motar tun daga Kaduna kike sharadi zan karasa har zuwa Kano in je gida sannan mun je Kano na ba ka motar yace ya yarda to koda wani abu ya faru da motar koda wani abu ya faru da motar akan lamarin kai da ka sai motar ne tunda ka bashi tunda a lokacin nan aro ka bashi da yake da sharadi saboda koda in kai in je hakari ke za ka dauki asara sai da ka tsaya to jabir yema annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sharadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan sharadin a cikin karancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiyar ne jabir ke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nima min gafara har sau 25 to da yazo da yazo suka iso Madina al'adar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya kafin ya ji ko ya masallaci yake shigowa sai yazo yayi sallah yazo masallaci ya sallah raka'a sannan ya zauna a zo ai masa maraba ai masa barka da zuwa to a wannan yana dauratin ne sai Jabir yazo zai karbi kudin rakumansa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya to yana shigowa masallaci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tashi ka yi sallah raka'a ya umarce shi da yin tahiyatul masjid saboda haka wannan hadisin shi ma ya karfafa umarni da ke cikin hadisin Abi Qatada al-Ansari babu na 209 babu istihdadi raka'ataini ba'da al-wudu babu da yake bayanin a mustahabbancin yin raka'a biyu bayan yin alwala babu da yake bayanin cewa ana so a cikin shari'a ayi raka'a biyu bayan alwala al-istihbab abanar al-istihbab ko al-mandub ko al-marghub fihi shine ma kana fi fi'lihi thawab wa laysa fi tarkihi iqab abin da yake in ka aikata akwai lada in baka aikata ba babu laifi shine ma'anar mustahabbi to wannan hukuncin a wato hadisin da zai zo zai mana bayani cewa mustahabbi ne idan kayi alwala sai sallar raka'a hadisin shine hadisin na 1153 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah ta Allah ya jide shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li bilal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma bilal ya bilal hadithni bi arja amalin amiltahu fil islam ya bilal gayamu wani aiki ne ka aikata a cikin musulunci da ya fi komai kauna a gare ka wanda ka fi komai kaunar samun amfanin alkhairinsa a wajen Allah shine ma'anar arja amal aikin da ka fi kaunar sa bisa kowane aiki fa inni sami'tu dafan alayka bayna yadayya fil janna domin na ji karar tafiyar takalminka a gabana a cikin aljanna wannan yana daga cikin dalilin da suka nuna cewa aljanna tana nan halattacciya ce ba daga bayani za a halarci ta ba a yanzu din nan tana nan tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shige ta kuma da ya shige ta din har ya ji cewa Bilal yana tafiya a gaban sa qal sai Bilal ya ce amma abin da yake nufi da Bilal wato ruhin sa ruhin Bilal Allah in yi bacci sai ya shiga cikin aljanna kuma wanda ishara ne da cewa Bilal dan aljanna daga wani malamin ahli sunna suka dauka akan cewa Bilal yana daga cikin wanda ake nassarta akan cewa ɗan aljanna ne tabbas saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa ya ji shi a cikin aljanna qal sai Bilal ya ce ma amiltu amalan arja indi bal aikata wani aiki ba da na fi kaunarsa a waje da ya zama to mafi kauniya a gare ni min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaytu bidhalika tuhur ما كتب لي ان اصلي شو ابن تبعين الولد ban taba yin tsarki da wani tsarki ba wanda anan wajen alwala da wanka za ta shiga ciki wanka wato ne wankan janaba kenan في ساعه اتكن قوه اتكن ساعه من ليل او نهار قدر قرانا الا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي فكنا يصلى ده wannan tsarkin abinda aka rubu abinda ya sauka gare ni na sallata abinda aka kaddaro min na sallata muttafaqun alayhi wannan hadisin an yi ittifaqi amma bukhari da muslim su bayyana wa hada lafzu al-bukhari wato ma'ana bilal yace bayan musulunci ba wani aiki da nake ganin cewa hakika ina kaunar samun alkhairin sa a wajen Allah irin wannan cewa koyaushe naje ne alwala ko ne wanka ya zamanto na zamanto mai tsarki to sai nayi sallah gurgudan abinda ya saukata gurgudan abinda Allah ya bani ikon yi to mafi karancin sallar da mutum zai shine raka'a biyu shi yasa sai Imam an-Nawawi yake istihbabin kai raka'a biyu bayan kayi alwala wa kadalika bayan kayi wankan janaba ma to wannan ita ma Imam an-Nawawi ya kace akan zahirin mazhabar Imam Shafi'i cewa wannan sallar ta daga cikin dawatul asbab ta daga cikin sallah ne sababi sababin da shine ta sabunta alwala ka jaddada alwala dan haka ko lokacin da aka hani ne sai mutum ya yi ta daga cikin sallah dawatul asbab akwai wannan salatul tuhur wadan suna ce mata salatul tuhur wadan suna ce mata salatul wudu sallar tsarki wadan ko kuma wadan suke mata sallar alwala haka dalika daga cikin dawatul asbab akwai sallar istikhara ita ma ba ta da lokaci koyaushe mutum ya tashi bai yi wani abu tunda watakila buƙatar za ta taso an zo an kawo maka an yi maka hutuba an ce ga yarinya za ka aura ana buƙatar jawabin ka yanzu kuma ga shi bayan sallar la'asar ne ba lokacin nafila ba ne to tunda zawatul asbab ne wajen Imam Shafi'i da shike sallar raka'a biyu kai addu'ar istikhara sannan ka ba su ansa to haka dalika wannan sallar tana daga cikin dawatul asbab da zaka yi ta koyaushe ko dare ko rana to wannan aikin yana daga cikin asbabu dukhulin janna sabubban da za su sa mutum ya shiga aljanna wato wannan aikin zai sa mutum ya mutu akan imani ranar kiyama kuma ya shiga aljanna idan ya kiyaye cewa koyaushe ya yi alwala zai sallar raka'a biyu daga cikin abin da yake nuni akan wannan matsala akan wannan hukuncin akwai hadisin Uthman na sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin Bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda fa ahsana alwudu thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bi shay ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya alwala yake sa alwalarsa sallan ya salla raka'a biyu bai yi zancen zuci a cikin sallar ba to za a gafarta masa abin da ya gabatar da zunubansa ita ma wannan kaga shahidi a kan salatul wudu to ina ganin saboda abin nan za mu shiga fadlu yawmin juma'a za mu jinkirta bayani akan fadlu yawmin juma'a sai mako mai zuwa in Allah ya kai akwai matsalar da ya kamata ne a ce yanzu a yi magana akan salatul tasbih amma ina ganin akwai matsala da yake tare da bace ta wanda kuma ana ta yin magana kan cewa ana buƙatar bayani akan ta shine batun hannun jari din nan da ake ta tambayoyi sun yawa a kai musamman hannun jarin bankuna ina ganin zan yi amfani da ɗan wannan lokaci ɗin da ya saura kafin awar ta cika insha Allah ɗan yi bayanin abin da ya saukata asalin hannun jari nau'i ne na ciniki da mutane za su haɗu su sai kaso-kaso a cikin wata harka ta tijara wadda za a haɗa kuɗi mai yawa a rinƙa yin wannan harkar tijara ɗin wanda mutum ɗaya ba zai iya ba ko ma zai iya amma in aka haɗa kuɗaɗe masu yawa za a iya yi don a samu ribar ya zama dukan cewa ta fi ƙarfi wani ya daga cikin nau'in tijara wanda yake sabo aka fari shi a wannan zamani amma asalinsa yana da kamarsa a cikin shari'ar musulunci asalinsa shine asharika wanda sharika a cikin musulunci a abin nan nau'i ce akwai sharikatul amwal shine wato mutane su haɗa kuɗi su kasuwanci akwai sharikatul abdan mutane su amfani da ƙwarewarsu su rinka kasuwanci alal misali teloli kowa da keken ɗinkinsa su zo su buɗe kanti guda ɗaya suna yin ɗinki kowane ɗinki aka kawo za su ɗinka a cikin kantin karshen wata addu'a da safin abin da aka samu a raba kudin nan a daidai gurgurdan yanda ko yanda suke ittifaqi in su su hudu ne ake kowa a bashi kaso abin da kashi ɗaya cikin hudu wannan ita ake cewa sharikatul abdal ba lalle zaman su sanya kudi ba amma kowannen su da kwarewar sa da iyawar sa na wannan aikin kenan kuma da keken dinkin sa wannan shi ma nau'i ne na sharika akwai sharikatul wujuh wanda shine wadansu malamai ba su jaddada ita ba shine mutum ka je ka samu wani wanda yake kasuwanci kai kai amfani da alfarmarka ka ce kai gudumawarka a cikin kasuwancin ne shine alfarmarka za ka je waje a baka aiki in ka ci tare da wani kake saboda haka wannan alfarmar kamar shine ka san sanari ba to wannan yana daga wannan nau'i na sharika din wannan nau'i na sharika din malamai ba su jaddada shi ba sharikatul wujuh akwai wanda abin a mazhabin Imam Ahmad ba maqbula bace to asalin wannan wannan asali na shari'a shine ya bada asalin halacci akan mutum ya sai hannun jari a cikin kamfanin nika to amma kamar yanda in za ka yi ciniki kai dai kadai dole sai wannan cinikin ya zamanto ya dace da shari'ar musulunci kafin a ce wannan cinikin ya halatta riba kuma ta zamanto halal haka zalika idan za ku haɗu da buku ga baki ɗayan ku yi ciniki dole cinikin da za ku yi ya zamanto halal kafin riba ta zamanto halal ya zamanto kuma cinikin da kuke yi in shari'a ta yarda da shi dan haka idan mutane da za su haɗa kuɗi ga baki ɗayan su je su rinka tata giya su rinka wato yin giya to kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya tsine ma wanda suke da alaka da giya su goma yadda da kike cewa asiraha wa mu'tasiraha da wanda ya tace da wanda ya wato ya matso giyar wanda yake yin giyar yake tatsanta daga cikin abin da ake yi da kuma wanda ya sa a yi masa dukkanin suna cikin la'anar Allah to haka in ma mutane ne suka haɗu kamar yadda aka tsine wa mutum ɗaya in suka haɗu ga baki ɗaya suke su ma duk an tsine musu dan haka sayan hannun jari idan kamfanin abin da yake yi na cinikayya ya halatta a cikin shari'a ta ya halatta kai ma ka zamanto kana ciki domin yana daga cikin ta'awun alal birri wa taqwa yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya halatta ko da ku yahudawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musaqati da yahudawa lokacin da aka buɗe haibar ga baki ɗaya haibar din ta zamanto ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga musulmi sai ce zai kyale yahudawa su rinka aiki a wajen abinda duk aka noma na gadino in aka yi girbi suna da rabi nata wannan nau'i ne na sharika su sun bada gudumawar ƙarfin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mai dukiyar da shi da musulmi wannan nau'i ne na musharaka a cikin aikin jini musaka tunda wannan yana da asali a cikin shari'a dan haka ya halin mutum zai iya sayan hannun jari akan kamfanin da yake yin aiki na tijara wanda yake halalta to mushkilan yawanci abin da tabbai da yawa take ta zuwa shine sayan hannun jarin bankuna sayan hannun jarin bankuna bankuna da yake cinikin da suke yi bankuna ba sana'a suke ba ba kera mota suke ba ko a ko noma ko sai da sayarwa abinda suke yi cinikin kudi suke yi suna da kudi masu yawa ka zo su baka kana kai don kana da takar kudi ka zo su baka kudi ka biya su riba akan kudin da suka baka shine abinda banki yake cinikin kudi suke to cinikin kudi kuma riba ne sawa'un mun ce kudi din nan sawa'un mun ce riba a cikin zinari da azurfa ne ko mun ce riba ba a cikin zinari da azurfa bane da abin da yake da ma'ana zinari da azurfa shubha da take zuwa ga waɗansu shine cewa wai kudi din nan da ake da shi na takarda babu riba a cikin su saboda ba zinari bane ba azurfa ba saboda Imam Malik ya ce idan da mutane za su ta'amuri da fulus tsakanin su da ina kin makruhi ne a wajena a ce su canza fulus daya da fulus guda biyu sai kira shi cewa makruhi ne bai kira shi haramun ba wato cewa kenan riba al-fadl wato ka fifita ka bada wato sulai daya a baka sulai biyu idan da fulus ne in ba da zinari da azurfa ba a wajen Imam Malik makruhi ne
to wannan shi abinda mutane suka rike suka ce to idan flut wanda yake na tagulla ne manzo Imam Malik ya ce babu riba a cikin su to takadda ma kenan min babu aula ya zama to babu riba a cikin ta amma sun manta cewa idan da za su bibiyi cikin mudawwala a mudawwala kawai Imam Malik yana da magana akan flut guda 14 kowace magana ta yi karo da jira wanda ya bayyana cewa Imam Malik fatwar da yake yi akan flut ra'ayinsa bai tabbata akan ra'ayi guda ɗaya ba maganar ta kai guda 14 idan mutum zai tsaya ya fita a cikin mudawwala ku amfani da wanda suka iya computer su amfani da irin programs din da ake da su na mawsu'a ku duba ga maganar Imam Malik ya akan flut ballantana kuma matsalar riba ba wai matsalar abinnan interest kudin ruwa na banki ko ma baka gina shi akan cewa kudin ruwa a wato kudin takarda riba ba ta shiga cikin sa ba akwai ka'ida ta shari'a wanda malamai sun yi ijma'i akan ta wanda ta isa ta haramta ta tabbatar mana da cewa kudin ruwa da ake biya an karɓi bashin banki riba ce ta haram wannan dalili shine cewa dukkan mu'amala idan ka zo ka yi ta da mutum mu'amala ta bashi ka karɓi bashin wani abu a wajensa sawa'in wannan abin da ka karɓa zinare ne ko azurfa ko kuma abu ne wanda yake da kima ba zinare ba ba azurfa ba kamar alal misali ka karɓi raƙumi a wajensa to idan ka tashi mayar masa da shi ka mayar masa da wannan abin da ka karɓa ko kuma kimarsa idan ka ƙara ko da cikin hannu ne na abincin dabba wannan abin riba ne akwai hadisi wanda hadisin bai inganta ba amma malamai sun hada akan aiki da shi me ake nufi da wannan wani lokaci hadisi zai zo isnadinsa bai inganta ba amma hukunci da ke ciki malamai gabaki ɗaya sun karɓi shi saboda haka wannan sai ya nuna cewa ai wannan ijma'in na malamai madogararsa wannan hadisin da ake cewa bai inganta ba saboda haka wannan dalili ne akan cewa wannan hadisin ingantacce ne duk da yake isnadinsa bai tabbata ba wannan akwai misali da yawa malamai sun kawo Ibn Abdul Barr ya kawo misalansu suna nan hadisai ɗin misalansu da yawa daga ciki akwai wannan hadisin shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu salatin jarra naf'an fa huwa riba dukkan wani bashi da ya kawo wa mutum amfani to wannan amfanin riba ne dukkan wani bashi da ya kawo wa mutum amfani wannan amfanin riba ne domin dalili shi bashi wato a mu'amala a cikin musulunci akwai uqudul mu'awada akwai uqudul irfaq uqudul mu'awada shine saye da sayarwa wanda lokacin da kowa so yake yi dukiyancin dan uwansa mai sayarwa so yake ya samu araha ai mai saya so yake ya samu araha mai sayarwa so yake ya samu tsada nan wajen babu zancen tausayi babu zancen neman lada in ka zo saya kawai ka zo abin nan haƙƙina ne saboda haka ba ni in na samu riba na samu in ka samu araha ka samu sai dai idan ya zama to ya fita iyaka ce shi zai shi ma in ya fita iyaka ba wai ka aikata haramun bane sai a ce kana da khiyar khiyarun qabl kana da zabi an yi maka kamun za ka iya mai da wannan abincin cikin a dawo maka da kudin ka wannan nau'i na mu'awada ke nau'i na biyu uqudul irfaq shine dukkan wani wata mu'amala wanda yake asasinta taimako ne da tallafi wanda ita ba neman lada kake a nan duniya ba ladan lahira kake ne daga ciki akwai sadaka daga ciki akwai kyauta daga ciki akwai wakafi daga ciki akwai bashi bashi baya daga cikin uqudul mu'awada ya daga cikin uqudul irfaq duk waɗanda suke dangana maganar abinda ya sa mutane waɗansu ba su suke nuna kamar Imam Malik suke tafri'in kan cewa ai maganar Imam Malik ta nuna kan cewa bashin banki din nan ba riba bane saboda sun tafi babin ciniki ne suna neman maganganun Imam Malik su koma babin bashi su ga maganganun Imam Malik kana in so koma babin bashi za su ga maganganun Imam Malik sariha ne akan cewa dukkan wani fa'ida da ka samu a cikin bashi in ka bayar riba ne wannan fa'ida banki abinda suke kenan ka zo za ka yi ciniki za ka kafa masana'anta za mu ba ka kuɗi ka je ka sai mashin to ai ta yi idan na sai mashin ɗin kafin su zo kimar sadashi wannan ba ruwan mu mun ba ka kuɗi idan ka tashi zaka bayar mana zaka kara mana kashi 10 cikin 100 a kowace shekara yana karuwa da karuwa kowace shekara wannan fa'idar da wannan abin da ta kira shi interest ko kuma abin da aka kira shi al-manfa'a ko kuma abin da ake kira shi larabci fa'ida ita ce ainihin riba shine naf'a shine kullu talatin jarra naf'an fa huwa riban ribani dan haka wannan duk wato ma ka fita daga cikin maganar cewa kudin nan na waras daidai yake da zinare ko da azurfa wanda yake wata magana ce daban wanda yake idan abin nan a ayyar hutuma cewa ake idan majalisi ne na ilimi sirfan za a iya bayanin wannan dan shi ma wannan magana ce wacce ke mai muhimmanci kware da gaske amma in ma ka aje wannan a gefe guda wannan ka'idar da malamai suka sanya su wanda malamai sun yi ijmai akan ta ibnu taymiya yayi hikayar ijmai akan wannan al-qurtubi daga cikin malaman malikiya yayi hikayar ijmai akan wannan imam an-nawawi a cikin malaman shafi'iyya yayi hikayar ijmai akan wannan a cikin fatwar qadir na malaman hanafiya sun yi hikayar ijmai akan wannan ko yanzu malaman duniya dinnan abinda kungiyar fatwa ta kasashen musulmi baki daya OIC abinda take fatwa a kai kenan ita ce fatwar azhar ita ce fatwar al-lajnat kibar al-ulama ta saudiya akan wannan kudin da banki to a bisa wannan kaga tunda banki abinda yake yi cinikin kudi yake yi yake samun riba yake samun riba akan wannan riba ta ita ce riba ta shari'a to riba ta shari'a ba ta da banki da giya da kudin giya shi yasa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukan masa da ayar gafi ta riba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma mutane a lokacin nan ya haramta cinikin giya wato cinikin giya nau'i ne na riba to saboda haka ka halatta mutum ya sai hannun jarin brewery amma kuma ka halatta masa ya sai hannun jarin banki banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shi baji daya sai ka zo ka bambance su alamar wato karkace hanya shine abinda suke wato daya a cikin shari'a sai ka bambance su ko abinda shari'a ta bambanta sai ka hada su dan haka abin nan a cinikin da banki yake yi aikin da banki yake yi aiki ne wanda yake na riba tunda aiki ne na riba abinda duk aka samu a cikin wannan riban dan haka idan ka shiga cikin wannan cinikin kai ma ka hada karfi ne wato kamar sai da kanka ne ka rinka zuwa kana bada bashi da ruwa kana tarbar riba dan haka wannan shi ne fatwar malamai akan sayan share na banki kan cewa share banki ba ta halatta ba saboda riba take yi to amma sai idan kamfani ya zama to baya riba baya ta'amuli da riba sana'a yake yi kasuwanci yake yi suminti yake yi noma yake yi tatar mai yake yi wannan duk ayyuka ne wanda suke na halal wannan za ka iya sayan hannun jarinsa amma shi ma da sharadi sharadin shi ne ya zamanto cewa kudin nasa da yake da shi bai zamanto yana zuwa ya je shi kansa ya rinka yin wani ɗan ƙaramin banki ba ya zama wani ɗan ƙaramin banki dai da abinda kamfanunuka suke kenan musamman a yanzu da hannun da kasuwar shinko din ta haɓaka kudi yayi yawa a hannun kamfanunuka to in kudin da suka zo musu suka yi yawa mai kuma su je su bude wata masana'antar sabuwa inda suna da kudi mai yawa sai su je su sai hannun jari na wani kamfanin daban su kansu sun karɓi kudin mutane fa sai ya kuma sanya a cikin jarar sai su sai hannun jari na wani kamfani ko kuma ya kuma sai hannun jari wani kamfani sai su je su sai abin da ake kira treasury bills ko abin da money bonds wato su je su ba mu waɗansu bashi su biya su interest su biya su riba kun gani wato mai kudi sai da kudi da yawa maimakon su sa shi a cikin haɓaka tijarar su sai su je su ba mu wani sai su je su sayar da wannan kudin a wajen wani wanda zai saya ya ba su riba akan wannan su bashi ba su zama to su ma kamar banki suke kenan to shi yasa ne a yanzu kasashen musulmi wanda suke ta'amuli da nisantar riba wanda abinda kasashen musulmi suke kokari suke kenan mu muka kasa mana ta cewa wai idan muka bar idan ba mu sai hannun jarin bankuna ba tantanin arziki zai fita daga hannunmu to yaushe tattalin arziki zai dawo hannunmu idan muka ce sai mun je mun yaki da abinda Allah sai mun je mun shiga cikin abinda Allah zai yaki da mu ta zaya tattalin arziki ya dawo wajenmu. Allah yana cewa yamhaqu Allahu ar-riba, Allah ya cire albarka a cikin riba, babu albarka a cikin. Ta zaya tattalin arziki ya dawo hannu, ba zai taɓa dawowa. Amma me yasa ba za mu yi ƙoƙarin mu, ba zai zama tukan shamuwa mu kafa tattalin arziki na musulunci ba? Kuma yau ba wai mu ne farkon wanda za mu yi ba fa, kasashen musulmi da yawa duk abin da suke kenan. Yanzu a ƙasar Malaysia, kashi 70 cikin 100 na dukkan wato hannun jari da ake sayarwa a kasuwar shinkonsu ta sun dace da shari'ar musulunci. Saboda me? Saboda sun karkaɗa, sun yi ƙoƙari su karkaɗa hannunsu daga riba, sun kafa bankunan musulunci. Kullum kowace shekara bankunan musulunci ake kafa, hatta ƙasashen kafirai, saboda sun san musulmi suna ƙyamar riba, suna ƙyamar ta'amuri da banki, sun kafa bankunan musulunci domin su janyo musulmi su ma su zo su rinƙa kasuwanci, su sanya kuɗinsu a wajensu. To amma mu sai mu yi ta tsayawa muna cewa wai abin da tattalin arziki yaushe zai dawo hannunmu? Idan da a ce yanzu gashi nan abinda ake ƙoƙari kawai a tara a kafa bankin musulunci biliyan 25 ne ya gagare mu, saboda gani ake kamar sadaka ce, su ma kansu 'yan bankin watakila gani suke abin da yake an sa ɗaliban ilimi da malamai su ta bayani, ta ake ganin kamar sadaka ake cewa mutane su kawo. Biliyan 25 ya gagara, amma yanzu gashi nan bankuna akwai wanda suke neman biliyan 300, kuma samu suke yi, sun ma samu waɗansu biliyan 300. Saboda mutane suna ganin a nan ci yake, a nan riba yake. Alhali kuwa idan aka zo aka kafa ka'idar wato tattalin arziki na musulunci, shine zai zo ya buɗe wa mutane hanyar da za su samu arziki, domin zai dace da abin da shari'a ta ce, sannan akwai albarka a ciki. To kamar yadda nake, kasashen musulmi suna nan yanzu suna yin kasafi na dukkan kamfanunuka da suke hada-hadar cinikin hannun jari, sai su duba su gani wannan kamfanin wata irin sana'a yake yi, in kuma ya samu kuɗi, rarar kuɗi mai yawa a cikin akawunsu ɗinsa, me yake da waɗannan kuɗin? Yana zuwa ya sai hannun jari ne da yake na hannun kamfanunuka da suka halatta, ko ka zuwa yake ya zama wani ƙaramin banki ya rinka cinikin kuɗi? Idan cinikin kuɗi yake yi, to sai ba za su sanya shi a cikin ka'imar su na wanda za a iya sayar hannun jarin su ba. Kai ba kasashen musulmi ba, hatta a America waɗanda suke bibiyar kasuwar hannun jari sun san ana abin da ake kira Dow Jones, wanda yake wato lamba ce da take nuna iya yawan hada-hadar hannun jari da ake yi a kullum, iyakacin jarin da iyakacin wato abin cinikayyar da ake a kowace rana. To akwai su kansu wannan kamfanin na Dow Jones sun yi na kamfanin da suka dace da shari'ar musulunci, saboda haka su kansu in kana son su kansu, saboda suna son su janyo dukiyar musulmi, sun tantance wani kamfani ne ya cika sharuɗan cewa a yi ta'amuli da shi a sai shayarsa, a sai hannun jarinsa. Amma mu a nan Najeriya mun kasa, akwai waɗansu 'yan uwan mu Yarbawa musulmi da suka kafa wani kamfani mai suna Lotus, suna ƙoƙari su yi wannan ba rada sun ce za su zo su wayar da kan mutane akan wannan. Su ma abinda suke so suke su rinƙa bibiyar kamfaninnuka na Najeriya, su ga wani kamfani ne bisa yadda ƙa'idar da majalisun fatwa na ƙasashen musulmi suka sanya, kamfanin ya cika sharuɗan za a iya sayan hannun jarinsa ko ba za a iya saya ba, sai a tantance waɗannan kamfaninnuka. To idan mutum yana so ya sayi hannun jari, ya nemi shawarar irin waɗannan, domin mutum abin nema ka samu arziki wanda yake mai tsarki, ka samu arziki wanda yake na halal. Duk dukiya da ta fito daga cikin haram, annaru auladiha, ni za ka fi cancanta da ita, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, da haka mutane ne su tsoron Allah. Sannan kuma akwai kalma muhimmiya da nake so ne bayani a nan wajen. Yanzu sha'anin kasuwar shinkoɗin nan ta ɗauke wa mutane hankali, ta sanya mutane da dama waɗansu ma sun bar kasuwancinsu, sun daina kasuwanci, sun rufe kantinsu, sun tattara jarinsu a hayar kantin nasu ma sun ba ma wani haya, sun tattara ga baki ɗaya sun zuba a cikin kasuwar shinko, sun sai sha, sun ce me za ka ɓata rukunin kana zuwa kasuwa, ga inda za ka zauna in ka sai sha ta 1,500,000 kafin shekara ta ƙare sun koma 1,015,000, ina wani kasuwanci za ka samu irin wannan? To wannan ni a ra'ayina yana daga cikin mummunan haɗin da yake fuskantar mu. domin abin da yake faruwa a fakar hannun jarin nan yanzu abin da yake faruwa kenan a Najeriya har shugaban inda ake kasuwar da ake sayar da hannun jarin yana cewa babu inda hannun jari yake haɓaka da yawa da ake samun riba hannun jari irin Najeriya a duk duniya domin mai kuɗi ya yawa a hannun mutane gwamnati kuɗin da ta tara na fetur da ya shigo maimakon ya shiga wajen gina ƙasa da kafa masana'antu da ginin hanyoyi da samar da lantarki da ruwa da sauransu ya koma hannun tsirarin mutane kuɗi sun yawa a hannun su sai kamfanunnuka su sai bankuna kuma sai sayan hannun jari suke to bankuna kuɗi ya yawa a hannun su saboda haka yanzu yawo suke office office suke bari mu baka bashi ka sai bashi za mu baka bashi ka sai jarin gwamnati ka sai jarin banki a baka bashi kuma ka sai jarin banki idan ka sai jarin banki kuɗin banki ya sake karuwa sake neman wani sake bashi bashi ya sake sai jarin banki jarin nasu ya ƙara karuwa to har ina zai kai bindiga za ta saboda yau idan da kamar a ce kuɗaɗen nan da suke ta yawo a hannun mutane ana kafa sababbin kamfanunnuka ne lantarki ya samu kamfanunnuka suna tashi amma yanzu gashi nan kamfanunnukan sa ƙara rufewa za su yi kwana kamfanin Dunlop ya daɗe yanasa ya koma Ghana sauran Michelin ne yin taya ba Michelin ce kawai da ya saura a Najeriya Dunlop sun daɗe yanasa sun koma Ghana kamfanunnukan da suke yin harkar ciniki duk sai nadewa suke yi to kuma ga shi kuma wani sai kasuwar jari shigar karuwa take yi saboda haka mai kuɗin kayan da ake karɓa mai ake da su sana'ar mai ake yi saboda haka abin da yake faruwa wato wani irin nau'i ne na caca wanda irin wannan abin idan ya yawa lokaci ɗaya sai ka ga yayi bindiga wanda yake zaune da miliyan biyar kafin shekara ta ƙare ya ga ya samu miliyan goma sha biyar cikin awa ɗaya zai ga miliyan goma sha biyar ɗinasa tana sauka tana sauka tana sauka sai ta dawo aƙalla min ba ta fi dubu hamsin ba abin da ya faru kenan shekaru kamar uku da suka wuce a ƙasar Saudi Arabia da mutane suka shiga cikin wannan kasuwar shinku din hankalin kowa ya koma kanta sai hada hadar wannan cinikin ake yi lokaci daya sai bindiga a garin Riyadh kawai ka duba fa ga musulunci ga imani ga aqida amma mutum bakwai sai da suka kashe kansu saboda zafin hasarar da suke dan haka mutane zamanto shi a hankali mutumin da yake da sana'a Allah ya baka sana'a ba a ce ka kashe hannun jari ba amma sai ka bar sana'ar ka saboda wannan kasuwar ba za ta dawoma akan wannan tashin da kike kai ba ban bindiga za ki ta sauko kasa ya faru a Germany a 1929 ya faru a America 1979 a Malaysia da Thailand da South Korea da Indonesia a 1996 a 1997 1998 haka yazo ya faru muna yi zama suka rasa arzikin suka rasa dukiyoyin su akwai dukiya a kasar amma saboda ɗan su tsirarin mutane suna wasa da kasuwar don su samu riba don wasa ake yi da kasuwar caca ce ake yi wanda duk suka san wannan abu sun san irin wanda sun san cewa ana yin wa'annan abubuwan ba sai mun yi dogon bayani akan su wanda suka sani sun sai lokaci ɗaya sai ga abin ya zo ya yi bindiga sai ga kowa duke ta ta zo an zo an samu hasara mummuna wanda yake take haurin su rinka halaka kawo kansu amma yanzu mai fatan cewa Allah ya sanya amana a cikin shugabanninmu a samar da wutar lantarki a ƙasarmu ai amfani da gas da muke da shi masana'antu su tashi daga zarar an samu wutar lantarki akwai arziki da yawa a ƙasar nan to mutane su kokarin tufa sana'o'i da duke da su da ita musamman abu wato a kula da canje-canje da suke faruwa daga zarar an yi maganin makamashi mushkilan makamashi a ƙasar nan shikenan sha'anin sana'a za ta yi izdihari za ta haɓaka sosai a ƙasar nan to a lokacin nan idan mutum bai riga ya shiga cikin harkar sana'a da harkar wato fitar da wani abu ba to shikenan an riga an wuce an bar shi ita ko wannan kasuwa da ake cewa mutane su sanya kuɗin su je su shiga su mai da hankalin su akai mutum yayi taka tsantsan mutum ya zama kai ya lura da abin da ya faru ga wanda suka gabata wannan ya faru a kasashe masu yawa na Saudiya ya dan yi sauki bai yi tsanani sosai ba amma shi ma mutane da dama sun yi asara ba kaɗan ba waɗansu sun haɗa dukiyoyinsu da dukiyoyin iyalansu da dukiyoyin abokansu suka je suka zuba a cikin kasuwar jari lokaci ɗaya kasuwar ta zo ta kare aka zo ake mummunan asara to musamman idan ya zama cewa a yanayin irin na Najeriya da ya zama haɓakar kasuwar hannun jari ɗin ba tana tafiya tare da haɓakar harkar sana'a da harkar kasuwanci ba da harkar noma noma ba ƙarfi yake yi ba kamfanonin rufewa suke yi to dan haka mutum ya kamata a yi wato abin da aika ka tsantsar musamman waɗanda suke cewa wanda suke karɓar bashin banki sai jari to ka gari bace kan riba ka karɓi bashin banki za ka biya su da za ka biya kuɗin ruwa kuma ka je ka sai bishiya ɗin banki wanda shi kansa kuɗin da za ka samu a wannan abin da za ka samu fa'idar da za ka samu kuɗin riba ne saboda ka ga haramun akan haramun ka saba ma Allah wajen karɓar bashin ka saba ma Allah wajen samun ribar da kai saboda haka ina ka samu abin nan ina za a samu albarka. Irin wannan wato ruɗin da ake cewa karka waɗansu har za ka tuna cewa babu zancen shubha waɗansu suna cewa wai shubha ce in kai shubha ce a wajen ka ɗauka shubha ce sha'anin ba shubha ba ne shubha shi ne wanda yake da halal ɗinsa bai bayyana daga haramun ɗinsa ba alhalal bayyin wal haram bayyin wal riba haram babu shubha a cikin riba. Irin wannan ruɗin irin wannan gabas ɗin wato da wannan tabarin da shi ɗin yake sanya ma waɗansu ya rufe musu ganinsu shi ne zai rudu mutum ya zama tsokan cewa da dujal ma zai fito sai kana gani shi anin dujal shubha ne dujal ba sai kana gani shi anin sa shubha ne domin zai zo da abin da yake zai zama to shubha din ba abin da zai rudu imanin mutum ya kamata abubuwan da yake bayanin shi ya riga ya bayyana a cikin sunna musamman waɗannan al'amura zancen ku daina duk wanda yake ce muku malamai sun yi saɓani yana gaya muku cewa waɗansu da ɗaiɗaikun malamai ne amma majalisun fatawa wanda za a haɗa malamai ai ijma'i wato ai ijtihadi jama'i collective ijtihad irin wanda sai na Umar yake tara sahabbai su in dai inda za a haɗa malamai ne na duniya baki ɗaya ko kuma na ƙasa baki ɗaya kaga wanda yake fatuwar malaman OIC kamar yadda nace muku haka dalika malaman majalisar fatawa ta India da ta Pakistan da majalisar fatawa ta Azhar majalisar fatawa ta Azhar suna da duk wanda yake muku malaman Azhar sun yi fatawa sabanin wannan abin nan bai kanta fatawa su daidai ba sai dai in ra'ayin wani ne mutum daya amma majalisar fatawa ta Azhar da abin da suke fatawa da shi kenan akan haramcin irin waɗannan ta'amuli din na riba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon shantata subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تنبيه الفرقو هنا تنبيهني حديث دعاك دا أكتب أنبتا وعلى سيدنا علي أو لنكات إذا أساميشي لا أوتى بأحد فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري ولا حديث من لسات أكيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة شيء أنبشيش إنا كيوتر سن حديث ينا تشكين ترجمة سيدنا علي أتشكين طبقاتنا ابن سعد amma an kaje cikin wannan littafin yayi ihala da zan yi tuna inda ga wannan madar ya turo maganar ba amma yana cikin abin din ina kiyo da yana cikin tabaqat na ibn sa'd kuma ka samu wannan littafin aqidatu ahli sunna wal jamaa fi sahaba zaka ga inda ya turo hadisi insha Allah wannan ya tambayar mi wai da gaske ne ba a yin bacci bayan sallar asar kuma in haka ne to wani lokaci ne ya halarta babu wani hadisi da ya hana yin bacci bayan sallar la'asar abinda ake da shi magana ce ta wadansu malamai kamar an ruwaito Imam Ahmad yana cewa wanda ya bacci bayan sallar la'asar to duk abinda ya same shi kada ya zargi kowa sai kansa irin wannan abubuwa ne wanda yake sun shahara daga maganganun malaman wato malaman likitanci na wancan zamani la'alla ko a samu wani ya bacci bayan sallar la'asar da ya farka ya zama to hankalinka ya jirkita ya manta abubuwa to sai a dauka to dalilin bacci bayan sallar asar ne amma dai wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi da ya inganta akwai hadisai da aka ruwaito ake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa abin nan wanda ya salla bayan sallar wanda ya bacci bayan sallar asar hankalinsa zai jirkita amma wannan maganganun malaman fiqh ne aka dauko aka jingina su aka yi musu sunadi aka ce magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba su inganta ba su da asali wani yana cewa menene hukuncin wanda ya tashi daga bacci yayi sallar asuba kuma bayan ya ƙara komawa bacci ya sake tashi sai ya lura wandan shi ya baci ba tare da yana da tabbas din bayan ya kwanta ne ko kuma kafin ya kwanta ne ba eh ka'idar da malamai suka sanya idan mutum ya tashi ya ga danshi a cikin wandansa alaman najasa to zai rama zai yi wanka ne daga karshen lokaci zai yi wanka ne ya rama sallah daga karshen baccin da yayi to da kawai baccin da yayi bayan sallah asuba shine baccin sa na karshe da yayi da wannan zai aiki shine asul sai dai idan ya san cewa bacci ne wanda yake gajere dan kankani wanda yake yana ganin bai kai ba a ce wannan abin ya faru gare shi ko bacci ne wanda yake ba mai nauyi ba to nan wajen sai ya aiki da zahir a zahir shine cewa baccin daradin ne amma idan dai har yayi bacci mai tsawo ko kuma yayi bacci wanda yake ya nitse a cikin baccin sosai to zai aiki da wannan ka'idan al-asl zai rinjayar akan zahir shine cewar bayan bacci na karshe wanda yake yayi wannan yace ya kasance yana da mahaifi dan sulhu yayi masa nasiha yadda ya kamata bai bari ba yanzu ya rasu zan iya cin gadansa abin nan shi dukiyar gado Allah ya halatta ta ga yayaye Allah ya halatta ta ga yayaye idan ya zama tukan cewa mutumin akwai gado tsakanin su wanda daga cikin sharadin gado shine daidaituwa a cikin addini kuma ya zama to ba kisan kai akai babu kisan kai tsakanin mai gadon da wanda ake gada idan ya kasance wannan subu da yake yi abu ne wanda yake zai warware masa imani kuma an kafa hujja a kansa inda har an yi hukunci da rashin imaninsa hujja ta bayyana a kansa kuma ya yi iltizami da kafircinsa ya san babu wata shubha a kansa to wannan yana irin ba za ka ci gadonsa ba amma idan akwai sauran idan yana ganin shi abin da yake yi ba kafirci ba ne ko kuma abin nan hujja ba ta bayyana gare shi ba to wannan duk da yake hulwanin kahin wato kudin mai dan subu yana daga cikin kudi wanda yake habib wanda yake na haramu to amma
kai mai gado kai da wanda zaka gado abinda aka bar maka na dukiya in dai mutumin wanda yake al-dukiya in dai mutumin kai mai gadan sa ne dukiya ta halatta gare ka wannan kuma ya tambayar hukuncin cin biri da haraka ba don biri yana daga cikin asiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kulli dinabin min asiba dukkan wani wanda yake da aka yafa daga cikin dabbobi wa bi nahlabin min at-tayr wannan ya tambayar ingancin hadisin cewa mafi sharrin abinci shine abincin walima hadisin ba anan ya tsaya ba abincin walima da ake kiran mawadata ake koran talakawa shine mafi sharrin abincin walima din ba wai koran abincin walima ba abincin walima da ake kiran masu hannu da shuni a koran talakawa shine mafi sharrin abincin walima kuma wai fadin kad qamatis salah wajen iqama akwai hadisin da ya tabbatar da cewa sau daya ake fada ko kuma sau biyu ne zahirin hadisin Anas an wato shi da riwaya biyu umira bilal an yashfa al adhan wa yusira al iqama an umarci bilal ya cika kiran sallah wato yayi sau biyu wa yusira al iqama ya maida kiran iqama ta zaman to mara zahirin sa hatta kad qamat as-salah riwaya ta biyu shine umira bilal an yashfa al adhan wa yusira al iqama illa al iqama an umarci bilal ya cika kiran sallah ya maida iqama mara sai dai al iqama wato sai dai kad qamat as-salah ita ba mara ba ce ita sau biyu ce wannan hadisin ya zo da ziyada da babu wannan duk hadisin Anas masu riwaya daga almajirin Anas sune suke sabani sai ya ƙara wannan ziyadar to wanda ya ƙara wannan ziyadar ziyadar ta tara da ƙarfi cewar Abdullahi ibn Umar shi ma ya ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqama dai ake faɗan kowane lafazi illa kad qamatis salah a faɗa shi to abin da yake ƙarfafa yin wannan shine abin da yake mafi ƙarfi kuma mafi rinjaye saboda zahirin hadisi din haka dalika a hadisin Abi Mahdura wajen yadda aka nuna masa inda dai iqama an yi kad qamatis salah sau biyu to abinda yake tabbatar da abinda kuma yake karfafa iqama sau daya shine abinda sahabbai suka abinda aka samu sahabbai suna yi a Madina amal ahlin Madina Imam Malik a cikin Muwatta yayi riwaya daga kakansa Malik ibn Abi Amir al-Asbahi yace ba abinda na sani wa ba abinda nake naga ana yi yanzu wanda yake shi yana daga cikin abinda na samu sahabbai a kansa in banda kiran sallah da iqama to saboda haka wannan ya nuna cewa kenan iqamar da Imam Malik ya yi itimadi a kanta an tabbatar da cewa haka take hatta a zamanin sahabbai wanda yake a cikin ta akwai ifadin iqama sallah to sabani wajen kiran sallah da wajen iqama yana daga cikin sabani mubah al-ikhtilaful mubah kowanne mutum ya bi dai duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da duk kowannen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar duk wanda ya babu inkari a kansa هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بارك الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين